Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Lomar da Dalol da kuma Niyar duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma VOA hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 16 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaba Trump na Amurka ya ce kila babu abin da taron kolin da zai yi da takwaransa na Russia zai tabuka. Shugaban Eritrea ya ce nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya ta kawo tsakanin ɗan Eritrea da kuma Ethiopia. Kasashen Turai guda biyar kuma sun yarda za su karɓi wasu daga cikin bakin haure kusan 450.
To kanin labarin kenan, batun kafa ƴan sandan jihohi na daɗa janyo takaddama a Najeriya yayin da wasu ƙwararru ke ganin hakan neman fita, wasunsu kuma na cewa
ana wa hasashen ma na jihohin zafi na tarayyar mu.
To ko me ya kai tawagar su Dr. Fantami karkashin mataimakin shugaban Najeriya zuwa Amurka?
Musamman suna da wani kudin da aka ware dala biliyan 1 da ake so a zuba hannun jari, to mun je mun yi meeting da su don kokarin gamsar da su wannan dala biliyan 1 a kawo ta Najeriya a zuba jarin a kasar nan.
Za kuma a ji mataki na baya-bayan nan da rundunar farin kaya ta Najeriya ta dauka na kare bayan Allah a shiryar Barno. Kuma lallai za a ji cewa kasar Faransa ce ta ci gasar cin kofin duniya na kwallon kafa. Daga nan sai kuma Sarfilu Hashin Gumale shigo da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Sa'o'i gabanin taron kolin da za a yi da shugaban Russia Vladimir Putin, shugaban Amurka Donald Trump yana nuna alaman kila babu abin da taron zai tabuka. Haka kuma ya yi matukar sukar lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada ƙawayen Amurka ne. A hira da gidan talabijin na CBS ya yi da shi, Mr. Trump ya ce ƙungiyar tarayyar Turai abokiyar gaba ko hamayyar Amurka ce. Ya ce kila ba ka kallonsu da haka, amma abokan gaba ne. Haka nan kuma Mr. Trump ya ce Rasha ma a wasu fannoni abokiyar gaba ce. Shugaban Majalisar Turai Donald Trump ya maida martani cikin sauri ta shafin Twitter. Ya ce Amurka da Turai ƙawaye ne sosai, kuma dukkan wanda yake yada labarin cewa abokan gaba ko hamayya ne yana yada ƙarya. Da ai gana wacce kwanaki uku bayan da lauya na musamman Robert Mueller ya gabatar da tuhuma akan jama'an asirin Rasha guda 12 bisa zargin su da laifin yin shishigi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2015 da ya taimaka wajen dora Mr. Trump akan karagar mulki. Dubban mutane ne suka so ya jin daɗi jiya Lahadi a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia lokacin da shugabannin Eritrea da Ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu abokan gaba. Shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya faɗa wa Ethiopia cewa nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya yanzu san kau. Ya ce yanzu a shirye suke su yi mu'amala irin ta ƴan wantaka tsakaninsu. Shi kuma Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya ce ya fewa juna shi ne abu mafi ala. Ya ce da suka sasanta suna nufin ya fewa juna da nuna wa juna ƙauna. A makon jiya Prime Minister ya kai ziyara Eritrea bayan ya ba da sanarwar cewa Ethiopia za ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kulla da Eritrea a shekara ta 2000 wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin ƙasashen biyu. Nan da nan ita kuma ƙasar Eritrea ta bi sahun Ethiopia wajen yin na'am da yarjejeniyar. Dukkan ƙasashen biyu sun amince za su sake bude ofisoshin jakadancinsu da suka lalace, za su kuma farfado da zirga-zirgar jiragen sama da kuma sake gina tashoshin jiragen ruwa. Jiya Lahadi, Prime Minister Italia ya ce kasashen Turai guda biyar da suka hada da Germany da Spain da kuma Portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka jigilar su cikin jiragen ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun Sicily. Jiya Lahadi, Germany da Spain da kuma Portugal suka yadda za su karbi 50-50 daga cikin bakin haura bayan da kasashen Faransa da Malta suka yadda a ranar Asabar. To amma jamhuriyar Czechoslovakia ta gwasula wannan shiri akan cewa shirin rarraba bakin hauren tankar hanyar zuwa jahannama ce. Jiragen ruwa guda biyu, daya mallakin kungiyar tarayyar Turai, daya kuma na yan sandan tsaron gabar tekun Italiya suna tsaye a cikin ruwayen Italiya bayan da ministan harkokin cikin gidan Italiya Matteo Salvini mai ra'ayin riƙau yace sai dai a tura jiragen ruwan zuwa Malta ko kuma ƙasar Libya inda suka fito tun da farko. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Isra'ila sun kutsa wani wurin adana bayanai na Iran suka kwashi dubban kasidu da fayafayen kwamfuta kusan maitan waɗanda suka kunshi shirin Iran na kera makaman nukiliya. Jaridar New York Times ta fara buga labarin ne a jaridar ta fito jiya Lahadi. Da waɗannan bayanan ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amfani da su wajen shawo kan shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kulla a shekara ta 2015 da Iran din. Jaridar wacce tana da cikin jaridan Amurka guda uku da Isra'ila ta gayyata su yi nazarin kasidin ta ce sun kalli bayanan ne a makon jiya, kuma akwai shaidar cewa duk da musantawar da ta dade tana yi, Iran tana da burin kera makaman nukiliya. Sai dai jaridar New York Times ta ce ba za ta bugi kirji a kan sahihancin kasidin ba. Manyan jami'an sojan Amurka da na Koriya ta Arewa masu mukamin janar sun gana domin tattauna yadda za a maido da gawawwakin sojojin Amurka da suka fafata a yakin Koriya. Jiya Lahadi, kafofin Koriya suka ce General Michael Minihan na mayakan saman Amurka da kuma hafsan sojojin sansanin Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana da wani mai mukamin janar na Koriya ta Arewa a ƙauyen Panmunjom na kan iyaka. Shekaru tara da suka shige masu mukamin janar daga ɓangarorin suka yi gana wasu ta ƙarshe. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gana rawar ta yi ma'ana kuma ta samu haɗin kai har ma ta haifar da yin alƙawura.
Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, ƴan majalisar tarayyar Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki na ƙasar kai har ma da Tattawa na ci gaba da muhawara da cece-kuce kan batun kafa ƴan sandan jihohi a Najeriya, batun da har ya samu karatu na farko a zauren majalisar tarayyar. Daga Abuja ga wakiliyarmu Madina Dauda da rahoton.
A nan shi jawabi a lokacin da yake ganawa da manema labarai, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Sanata Ahmed Lawan ya ce akwai abin dubawa kafin a ci gaba da aiki akan wannan kudirin dokar.
Ya kamata mu duba dalilai da suka sa jami'an tsaronmu ba sa iya hana irin kashe-kashe da ake yi. Shin ma'aikata ne ba mu da su wadatattu, ko kayan aiki ne babu, ko kuma training ne ba kware ba? Ko kuma a'a, mu kanmu 'yan Najeriya 'yan ƙasa ba ma taimakawa jami'an tsaron nan da irin labari da ya kamata a basu? Ko kuma haɗin kan ne 'yan ƙasa mu yayi ƙaranci?
Duk da cewa yawancin 'yan majalisar sun nuna goyon baya, amma sanatan da ke wakiltar Zamfara ta tsakiya Kabiru Garba Murafa ya nuna bambancin ra'ayi.
Ni ban yadda da wannan tsari ba, kuma ina kira musamman ga mutanen Arewa su tsaya su dubi wannan kuduri da kyau, kuma su yi ma 'yan majalisar su magana da kakkausar murya cewa ba su yadda da wannan tsari ba. Idan abinda ake so a yi kenan, mu koma sarautunmu na gargajiya mana yadda muka hito da su. Ya kamata a tsaya a duba wannan magana, kuma a tabbatar da me ake nufi da ita kamin a yi ta.
Amma mai magana da yawun majalisar dattawan Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce an taɓa yi a baya kuma an ga alfanunsa.
ana keto ta tsammani in har za a yi gaskiya ga waɗanda za su iya yi saboda amincewa da shi sai idan jiha tana da karfi na yin haka waɗanda suka gamsu da na tarayya su yi ko kuma waɗannan za a kayyada musu irin abin da za su iya kula da shi in ya wuce haka nan sai a kira ɗan sandan tarayya
a nashi nazarin ƙwararre a harkar tsaro Kabiru Adamu ya yi tsokaci
a nawa hasashen ma na jihohin zafi na tarayyar muni dalili ko a matsayin tarayya ana sa ido ana kuma kokawa idan an samu matsaloli to yanayi ne yadda na jihohin mu suke misali governor idan ya bayar da umarni da wuya a samu wani zai ce mishi kala inda matsalar take tsarin ne yake da matsala to in har ba wai an gyara tsarin ba to aka je aka rubanya shi a jihohi wanda ke faruwa a tarayya shi zai je faru a jihohi
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina, to a yunkurinta na karfafa zamantakewa da kasuwanci da kuma noma a wuraren da aka kwato daga hannun yan Boko Haram. Rundunar tsaron farin kaya ta Nigeria ta tura zaratanta sama da 1000 a sassan Borno. Baya ga wasu zaratan kuma wajen 5,000 da ta ware don shiga tsakanin makiyaya da manoma. Kwamandan rundunar wanda ke rangadi a jihar Dattabar nan, Muhammad Abdullahi Gana, ya yi bayani ga wakilinmu a Borno, Haruna Dauda, kamar haka.
Ministanmu, ministan tsaro na cikin gida, Lieutenant General Abraham Bello Danbazon, shi tuni ya ce in zo in duba waɗannan liberated areas na duka inda za mu kai mutanenmu. Mun je wuraren nan mun tashi mun je Kunguya guda mun je Bama so har mutanen su munna cewa lalle kan yanzu suka san cewa eh gwamnati ta kawo zaman lafiya wannan wuraren tunda har nazo na zaici mutane na zo da su mu yi magana je dai mun fara da mutane 1,200 ma'aikatan duka wanda muka kai wannan local government
wurin da eh kamar kananan hukumomi ne zaka tura waɗannan ma'aikatan naka halin yanzu a jihar Borno
jiya muka zo na da speaker da kuma members in house din mutum amma ka san mu ba mu da office da kuma gidaje duka local government nan kamar yan sanda shi speaker yace zai magana mutane da kuma deputy governor din zai magana mutane za ba mu office da kuma gidaje da za mu tura mutanen mu saboda haka ma duka liberated area za mu tura mutanen mu kuma in Allah ya yarda
barka dai ka ziyarci wannan garuruwa ta hanyar mota mai baka kwarin gwiwan tafiya da mota maimakon ka bi jirgin sama kamar da wasu ke bi
to alhamdulillah yara na fa na wurin mai ka tana na wurin kuma alhamdulillah na ji lafiya na dawo lafiya ba wani damuwa a hanya
wurin ka dai ya kamar batun matsalolin makiyaya da manoma ka taba wannan batu
zan bude wani fanni a cikin civil defense wanda za ka kira su agro rangers mun kebe mutane 5,000 wanda su ne za su ba da security
To a gaida Haruna da wannan rahoton daga batun tsaro kuma sai na tattalin arziki inda tawagar zawarcin Amurkawa masu suka jari ta dawo gida Najeriya inda wakilinmu Nasir Adamu Ifikaya ya zanta da wasu 'yan tawagar. Nasiru gare ka.
Jami'an gwamnatin Najeriya sun dage don jawo hankalin Amurka ta ƙara zuba jari a Najeriya da rai arzikin ƙasar mai mutum kusan miliyan 180. Bayan dawowarsu daga Amurka tawagar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya jagoranta, shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya NEDA Dr. Isa Ali Fantami ya ce akwai wasu maƙudan daloli da suka bi sawo don masu zuba jarin Amurka su kawo su Najeriya.
Musamman suna da wani kuɗin da aka ware $1 billion da ake so a zuba hannun jari to mun je mun yi meeting da su don ƙoƙarin gamsar da su wannan $1 billion a kawo Najeriya a zuba jarin a ƙasar nan muna ga wannan zai taimaka matasa su samu aiki ta hanyar zuba jarin ko su samu hanyar cin abinci manufar a gade da za a samu wasu hanyoyin da za a shigo ne don rage kunci da ake ciki a ƙasa din wanda kuma shine manufar tafiyar ta mun Allah ya taimake mu a mitin na farko da muka yi manya masu zuba hannun jari ne mutum 33 suka halatta a ƙasar Amurka muka ga musu fa'idodin zuba hannun jari a Najeriya bayan nan sai muka ziyarci wasu manyan kamfanoni na fasahar zamani kamar Google kamar LinkedIn kamar Facebook su ma mu ga da zai mu ga to zo su taimaka wajen samar da sana'o'i ta hanyar fasahar zamani Facebook sun zo su karantar da matasa kamar 20,000 a Najeriya don koya musu sana'ar hannu na fasahar zamani
Dr. Fantami ya karfafa batun samun kuɗin shiga waje da dogaro ga fetur
baka da wani abin da zai taimaka maka cikin sauki a yanzu kamar fasahar zamani da harkar noma
wannan ya dace da yadda shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Barista Hassan Bello ke karfafa zaɓin hanyoyin samun arziki
saboda haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya san muhimmancin tattalin arziki Nigeria. An samu sauki kwarai, an samu kuma hanyar da zamu bi mu tabbata cewa arzikin Nigeria ya dawo, mu tabbata an samu mutanen mu aiki.
Akwai alamun tsoke bakin aljihu daga masu hannu da shuni, dan ba a ganin sabbin gine-gine ko ayyuka da talakawa ka iya kwadago. Wannan na nuna ana sara ana duba bakin gatari. Nasura da Maili kamar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ana turka turka saboda kudi.
Wannan haka yake kuma a gaida Nasiru. To kamar yadda aka ji, kasar Faransa ce ta ci gasar cin kofin kwallon kafa na duniya bana. Kafin ku ji cikakken bayani a shirinmu na wasanni na can da yamma, Murtala Faru Sanyin na ya muku sumuntar.
Wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana dai ta kayatar da makallata 50,000 da suka tattaru a babban filin wasa na Luzhniki dake Moscow, babban birnin kasar Russia. Dan kasar Croatia Mario Mandzukic shine ya sha kansu da kansa tun a minti na 18 na wasan, wanda ya dora kasar Faransa a sama. Kafin daga bisani kuma Ivan Perisic ya farkewa Croatia kwallon. Anthony Griezmann ya zura wa kasar Faransa kwallo ta biyu ta hanyar bugun penalty. Paul Pogba ya zura kwallo ta uku, yayin da dan wasan da yafi kowa karancin shekaru a gasar Kylian Mbappe ya zura kwallo ta hudu. Croatia ta sami jefa kwallo ta biyu, lamarin da ya sa wasan ya karkare. Faransa ta yi galaba da ci 4-2. Sakamakon wasan ya bakanta ran mafi akasarin yan Najeriya dake goyon bayan kasar Croatia. Duk da yake wasu kan ciki suke da farin ciki.
Sunana Umar Coach Gidan Dare. To shi dare yanayin wasa yanayi take tahowa. Kakan iya dorowa ka samu sa'a, kuma yanayi yakan iya dorowa a samu sa'a kanka.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To gaida Murtala, yanzu kan bar mu koma gefe guda. Safilu Hashim Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Har yanzu dai muna kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar Jigawa ke gwamnatin jihar na cewa ana kokarin kwace musu filaye da gonakin su na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba. A makon da ya gabata mun fara jin bayanan mataimakin gwamnatin jihar Jigawa Barista Ibrahim Hassan kan tsarin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake da ake shirin samarwa a jihar. Tsarin da yace su ma sun gaje shi ne daga gwamnatin da ta gabata. Inda har ya tabbatar mana alƙawarin da suka al'ummomin da wannan aiki na misali ya shafa da cewa idan har suka zabe su suka hau gwamnati to za su soke tsarin kwata-kwata. To amma sai bayan da aka zabe su suka lura da cewa wannan shiri na misali tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin da gwamnatin Jigawa da ma ƙasa baki daya. Ba tare da ɓata lokaci ba, Barista Ibrahim Hassan zai daura a daidai inda ya tsaya a makon da ya gabata. Suna na Sarfil Hashim Gumal.
Ya sai sai a bayan bayananka na baya ka ce kamar aikin nan tarar da shi kokai har ma kun tarar an bada abin da ake kira letter of grant. Ku da kuka yi kuka yi nazari tunda ka ce an kafa committee kuma kun zauna da masana an bibi al'amarin nan. Kun kawo sauye-sauye ne akan taswirar na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi din a kansa kuke.
Kawo sauye-sauye shi sun ne ko kuma kawo shi ne kamar yadda na gaya maka ba za mu ba su hektar 12 ba. Za mu ba ka hektar 6,000 amma 6,000 nan da za ka biya. To ba kai za ka noma ba, za ka yi ka yanka a yi fegi-fegi a ba mutanen da su kuma aka tare da su a gonakinsu na da. In aka ba wannan mutane kai za ka ba su raken da za su shuka, kai za ka yi bayan ruwa, kai za ka sa taki. Kuma daga baya in aka zo yanka a adadin wannan rake, in aka yanke ka cire kudin ruwa da kudin taki ka biya wannan mutumin rakensa, kudin rakensa, wato kamar gonarsa cikin duk da yake tana under your control saboda gudun wani abu. Banda haka a tsakanin inda aka yi hektar 6,000 akwai abin da zaka ce ma wato intercropping. Tsakanin kunya da kunya a wurin su 6,000 su da za su shuka rake, za su shuka zalla kusa da kusa, amma anan kowane taki tsakanin kunya da kunya za su bar taki 2 zuwa taki 3. wannan kuma za su nemo maka iri wato abin da ake cewa early season variety in ga dace take wata hudu za a samu kuma wata uku a baka wannan irin ka shuka tsakanin kunya da kunya
da
kafin rake ya girma rake yakan yi wata 10 kafin a yanke shi a cikin wata 10 in ka samu manomi mai kwazo zai shuka gyada ya yanke zai shuka tumatur ya yanke zai shuka cabbage ko carrot ko dankalin turawa ko dankalin hausa duk nau'in abin da ka san ba zai cuci rake ba rake ba zai cuce shi ba za a baka dama ka shuka shi kuma wannan abin da za ka shuka ba ruwan kamfani da shi ko dai da gaske ba ruwan kamfani da shi wannan kai ba ka yanke kayanka in ka ga dama ka kai gida in ka ga dama ka dauka ka kai kasuwa ka sayar in ka ga mako ya jirjina da wani kuma abubuwan nan bayan ruwan da za a ba rake shi abin da ka shuka zai sha takin da za a zuba mu rake ga kunya ga kunya shi abin da ka shuka zai abin nan ina faɗa musu ko kwari ne na gida suka ma gida sai dai kana bacci a gida kai an ce ana can ana maka feshi don ba za su bari abin da ya taba gidanka ko roganka ko kabejinka ya taba rakin su ba so da haka riba biyu ne zaka samu kwata kwata mutanen nan ba za ta tashi su ba akwai garuruwa a cikin wannan yanki wanda da a tsarin da tashi za su yi amma a cikin tsarin da muka kawo cikin soyayya da muka kawo duk wannan manyan garuruwan dole ne ka bar su a cikin wannan gonar rakin banda dole ka bar su dole ne tsakanin a cikin wannan garin kai masa creating buffer zone mu yi la'akari da fadin gari ko kuma girman gari daga nan zuwa shekara 30 ka bar wani wato acreage wanda za su yi expansion shi ga wannan wuri kaga ne sannan kowane tsakanin gari da gari kamfanin nan sai sun yi masa hanya da kowane balato da medu da gagarawa gari da duk wannan garuruwan sai an yi hanya da hanya ta hada wannan gari da wannan gari sannan kai musu hanyar da za ta fita wato babban titi na hanyar guma saboda in ka zo ka shuka rakin ka kada duhuwar rake a ce shikenan mutum sai ya sha wahala wurin fita sai duk wannan yana cikin mafin nan ba za ka ba wani wanda za a tada a ciki wanda kawai ake magana za a tada shi shine wanda gonarsa aka karba a cikin wannan tsari shi ma kuma bayan ka karbi compensation na diya za a yanka maka wannan gona da za ka yi intercropping a lissafin da muka yi in dai maganar zunzurutun arziki ne na kuɗi duk wanda yake cikin wannan tsari aka karbi gonarsa abinda zai samu a cikin tsarinsu zai kai ko kashi percentage 300 ko 750 akan abinda yake samu a da galibin abinda ya jawo wannan akasi da aka samu wasu mutane ne suke zuwa suna zuga su suna musu wani karatu wanda ba haka yake ba an ce za a kwace musu gona an ce kwata-kwata ba ma noma za a aure mu wannan kamfani wani mutumin China ne abokin gona muka je muka dauko shi
to amma ya excellency su magana ma da suke baya ga wannan fargaba shine cewa a lokacin yakin neman zabe kun yi yarjejeniya da su cewa wannan tsari da aka bullo da shi dama su bai kwanta musu a rai ba kuma kai musu alƙawari cewa da kun samu wadafin iko za ku soke shi
kamar yadda na faɗa idan muka yi la'akari da wato hakkin mutane sai kuma mu yi la'akari da arzikin da muke ganin wannan al'amari zai kawo ba kasar jigawa ba arzikin da wannan kamfani zai kawo ya fi ƙarfin jigawa ya fi ƙarfin arewa magana da muke yi kamfanin nan za a zo a kafa shi zai rika sarrafa suga 10,140 a shekara banda haka akwai masana'antu guda hudu akwai na ajinan moto kafin zabe akwai na filin board akwai na taki da za su yi a wuri daya akalla a kasar za a samar da aikin dindindin na mutum 6,000 cinikin da wannan kamfani zai yi a shekara daya ana tunanin za a yi ciniki na farko in suka fara 100% capacity na naira biliyan 52 da na yi lissafi gani ne na ce allocation din gagarawa local government kudin shiga da take samu a wata-wata sai ka hada na shekara 74 baka tarda abin da za a fidda a shekara daya wannan kamfanin ba saboda haka kamar yadda yake faɗa mun yi musu alƙawari mun ce za mu duba lokacin zabe kuma ko a gaban Allah na tsaya na san mun yi iya gurgurdan mu mun diba wannan al'amari kuma mun sama musu mafitar da aka yanka musu wannan fegi kuma wannan fegi bisa ga yarjejeniya za a yi in dai kamfanin nan yana nika siga to kana nan da wannan fegi da aka ba kana saida musu rake kana sarrafa abin da kake sarrafawa ba na wani tsawon lokaci bane ko wani ka'ida da aka yi cewa bayan shekara biyu ko bayan shekara shida za ka ta
to amma ran ka da dai cewa suka yi kun ce musu sokewa kawai za ku yi ba su ce musu za ku
yi ba mu ce za mu soke abin da ban fahimce shi ba ya za mu ce za mu soke abin da ban fahimce shi ba kuma yanzu ai abin da nake gaya maka mun zo na mun diba a cikin harkan mu wato na sensitization ko na fadakarwa akwai tsarin a ce an hada da masu anguwanni an musu bita su ma sun je a cikin awatar ba ma mai ke an samu akasi ko an ba da umarni daga fada ba su aiwatar ba idan aka hukunta su wannan kuma wani abu ne da banka amma ba ta ce mutum an kama shi su da suke magana akwai mutanen da suka tafi awan abun nan mutanen ta aka affa musu da duka aka faffasa musu mota akwai mutumin da simply saboda ya karbi check na abun nan an zo ana magana yace shi ya karbi check aka afka masa sai da uwarsa ta kwace shi da kyar aka dake sa aka ji masa ciwo ai ya kamata a san cewa doka in kana ganin kana da yancin da zaka ce ba za ka karbi check din musulmi ba shi kuma wanda yake ganin yana da yancin zai karba dan me yancin ka zai fina shi
to yanzu ya sanarci wannan hali ake ciki ga wannan kama akwai jibi na sadarwa tsakanin gwamnati da mutanen nan wannan hali ake ciki tsakanin ku da musulmi da kuma al'umman nan wannan aiki a wannan level yake musulmi
a wani level ake kira nan akan level din sa kamar da kace an samu gibe na sadarwa ka mun lura abin da rashin fahimta ne abin da zai maka amfani abin da muka yi muka yanke hukunci ko kuma ka hango cewa zai maka amfani zai mu gagarawa amfani zai mu gumal imrat amfani zai mu jigawa amfani ka gane babu yanda za a maka bayanin amfanin da kai zaka samu da tsarin da muka yi na kare wato mutunci da martaban mutane a ce kuma ka ce wannan abin ba saboda haka misali ya ci gaba akwai bincike da yawa kafin ma akai madadin da za a ce an kawo factory na masarantar nan ba za ta ma kankan wasu yanin da kamar shekara shida watakila sai bayan gushewar wannan gwamnatin saboda sai an yi bincike sai sun yi noma sai an noman ya kai adadin da za a bunan kuma a yanzu haka da aka biya diyan nan abin da kullum yake gaya mutane wani goto wani wanda za a nemi gwamnati tashi ba sai nan da shekara hudu ko nan da shekara biyar in an zo adadin kanta kuma ba a ce ka tashi yanzu daga cikin gwamnati ba kuma kamar yadda na faɗa duk wanda muka aka bashi compensation a diya a harkar nan akwai identity card da hotonsa da ake bashi wanda kuma yana nan a cikin na'ura iya filin da aka ba a wurinsa da compensation da aka ba su in aka tashi wannan yanka wannan identity card din shi zai bashi dama a yanka masa sabon peji a wannan sabon tsari kuma kamar yadda nake maka ko mutuwa kai danka zai gaji wannan peji a wurin ka ba a bane ko na wani tsawon lokaci ko na shekara ɗaya ko na shekara biyu abu ne dindindin
idan Allah kai mako mai zuwa za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na mustali ya kamata ya kasance tun farko yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Jami'ai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Sai gabanin taron kolin da zai yi da shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Amurka Donald Trump yana nuna alamun kila babu abin da taron zai tabuka. Hakanan kuma ya matukar sukar lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada kawayen Amurka ne. Dubban mutane ne suka yi sowar jin daɗi jiya Lahadi a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia lokacin da shugabannin Eritrea da Ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na muna yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu a abokan gaba. Jiya Lahadi ne kuma Firaministan Italiya ya ce ƙasashen Turai guda biyar da suka haɗa da Jamus da Spain da Portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka jigilar su cikin jirgin ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun Sicily. A can ƙasar Nicaragua kuma wata ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta ce dakarun ƙasar sun kashe aƙalla mutane 10 tare da raunana wasu 20 da ana da suka wato duka a kudancin ƙasar jiya Lahadi. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta ce yara biyu suna daga cikin waɗanda suka halaka. Jami'an gwamnati ba su ce uffa akan wannan batu ba. 'Yan sandan tarayya tare da wasu jami'an tsaro ɗauke da bindigogi samfurin AK-47 da wasu bindigogi masu sarrafa kansu sun kawo mana hari a cikin unguwanninmu, in ji wani mazaunin unguwar da ake kira Monimbo lokacin da ya gaya wa kamfanin dallancin labaru ƙasar Faransa. 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da shugabannin addini sun ce gwamnati tana kunnen ƙashi ga tryin ta gudanar da shawarwari da masu zanga-zanga.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Jummai Ali da takarantu mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.